A cikin mata da ke fagen siyasar Najeriya musamman arewa waɗanda ke neman a dama da su ɗin. Malama Amina Ibrahim Bibi Faruk ɗan takarar majalisar wakilan tarayya ce da ke neman ta wakilci mazaɓar Gezawa daga Basawa a jihar Kano, wacce ta sami nasara a zaɓar Fidda Gwani ƙarƙashin inuwar babbar jam'iyyar adawa ta PDP, inda take cewa
gaskiya mata suna ta samun matsala na farko na wurin kuɗaɗen harkan nan ma. Kin ga dai inda wannan zaɓen ya kasance, tunbana ma dai daga sama-saman nan lokacin da aka je ana zaɓen abubuwan nan da zannan harkar da ake ta yi ta dalige. To alhamdulillah dai idan har mutanen ka suna son ka ba kai ka fito ba, mutanen Geza da Gabasawa ba, abinda zan ce musu sai dai godiya. Sun kalle ni, sun ga na cancanta, sun ga cewa kuma ya kamata su dauke ni, saboda haka ba su dora min wani abin da yafi karfi na ba gaskiya. Na biyu kuma gaskiya mata ana samun banda na cewar sai an zaba. In kin kula banda jam'iyyar PDP duk zaben nan da aka yi na kasa-kasan nan duk sauran nada mutane ake yi. To kuma a nada wannan sai kiga sai an dora ka akan sikeli. An ga tukuna ma me kake da shi zaka iya kawo wa party banda cewa zaka kawo kuri'un ma nawa ne da kai sannan za a dora ka. To mata kuma suna samun matsala irin wannan gogayyar da maza, kuma gaskiya da kuma goyen baya na ƴan uwa da abokan arziki da iyaye da mazajen mu ma especially su in suka nuna goyen baya za su ga cewa abubuwan sun tafi. Kalubalen da mata suke samu banda zan san cewa ba su da kuɗi, ba su kuma da goyen baya na manyan jam'iyyun shine tsoro, irin suna ganin kamar sun shiga wannan harkar din sun faɗi to kuma sai yaya. To shi kuma rayuwa har abada dama in baka faɗi ba ma ai ba za ka tashi ba.
Malama Halima Tahir, me fafutukar ganin cewa an baiwa mata dama a nunin rayuwa daban-daban ciki har da siyasa, ta hanyar shakku kan a bawa mace shugabancin ƙasa a bisa dalilan addini da al'ada? Tana mai cewa
ni ina ɗaya daga cikin mutane da suke kira da a dinga ba mata damammaki da su kaɓa karawa gani a hannoni daban-daban, siyasa ne da wurare daban-daban da ake ganin mace za ta iya taka rawar gani a wajen, amma a fannin shugabanci kam ina da shakku a kai. Kin ga a matsayina na ƴa musulma na riga na san addini na bai yadda mace ta yi shugabanci ba, kuma na san a al'ada ci ba a yadda mace ta yi shugabanci ba, amma koda ma an bayar to akwai wani lamari ne da harka da maza yana da wahala, saboda a duk lokacin da aka ce ya mace tana aiki a cikin maza to suna mata kallon kaskantacciya. Kuma matan mu ne damuwan kanmu, saboda idan yau aka ce an bamu dama da mu je mu yi shugabanci to mu din namu za mu kashe kanmu saboda kishi da hasada da bakin ciki da mata suke wa mata ƴan uwansu.
Duk da yawan mata da kuma yadda suke fitowa kwansu da kwarkwatar su jeru a kan layi don dangwala ƙuri'ar su a lokutan zabe. Bayan zabe ƴan tsirari ne ke samun makaman siyasa, inji ƴar fafutukar nemawa mata matasa da kananan yara ƴancinsu a ƙasar. Malama Maryam Mamman Nasir,
idan kika dubi yawan mu mata dan aka duba da maza, mu fa za iya cewa mu ne kashi 65% na yawan mutanen Najeriya. Amma idan aka tashi duk abu harka in ya zama na siyasa ne ko na ci gaba ne, wallahi matan da za a dauka a saka ƴan tsirari ne a ciki, komai sai mazan sun mamaye komai, ba mu da wani amfani a wajen su. Sai lokacin da suka ce eh ku fito sai mu fito, lokacin da basu ce mu fito ba sai mu zauna. Ai rayuwa ba za ta ci gaba haka ba. Amma yanzu mazan Najeriya sun sha mamun warki, yanzu muka sa takalmi muka kuma daura damarar yaki da nemawa kanmu haƙƙin, ba za fa mu daina ba za mu. Abinda mazan Najeriya suke nuna mana musamman a harkar siyasa ko harkar mukamai shine mu din nan bai dace a bamu ba amfanin mu, sai dai mu zauna a gida mu haifi yaya mu dafa abinci, to wannan ba za mu yarda da shi ba. Ene zan iya cewa mu matan ba mu farga yanda ya kamata ba, kuma har muka bari maza suka dinga raba mana kanmu. Amma yanzu mun gane cewa da gangan suke raba mana kanmu, so yanzu za mu haɗe kanmu mu zama tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya, mu muke fita mu zabe su ƴaƴan mu. Yanzu ba za mu zabe su ba, za mu zabi kanmu.
Da take sharhi kan wannan batu, wata da ta nemi titin takarar shugabancin Najeriya ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP a zaben Fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na baya-bayan nan, ta ce
sunana Chesma Milo Dorothy Nuhu. Tun da aka soma demokradiya maza ne ke samu shugabancin ƙasa, ba taɓa samun mace da shugabanci ba ko matamakiyan shugaban ƙasa ba. To yanzu ya kamata a canza tafiya don a samu canji, don tuntuni muna nan muna abun yanda aka saba yi, amma yanzu ya kamata mu canza. Don in mun ka ci gaba da yi yanda mun saba ya nuna kenan watan ba mu san canji. To mu mata a ba mu mujara ba a gani, mu nuna muku abun da muke da shi a zuciyarmu na uwa, zuciyarmu na kula da jama'a, zuciyarmu na tausayi.
Idan za a kwatanta da shekarun baya, za a iya cewa mata a sassan Najeriya sun yi yunkuro sosai wajen shiga fagen siyasa musamman ma a neman takarar shugabancin ƙasa, inda aka sami Chesma Bimilo Dorothy Nuhu a Kanova ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP, Uju Ken Ohanenye ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki, sai kuma Sanata Aisha Binani da ta sami tikitin gwamna a jihar Adamawa da dai sauransu. Dima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.